sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Talata 4 ga watan Mayu shekara ta 2021, inda agogonmu a gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai.
To Yusuf, mutane akalla 23 sun mutu da dama kuma sun jikkata bayan da wata gada ta ruguje a kasar Mexico. Yanzu yawan masu dauke da cutar COVID-19 a India ya zarce miliyan 20, yayin da kasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na barkewar cutar. Sannan an sake shiga cece kuce a kasar Faransa kan manufar sojojin kasar a siyasance, shekaru 60 bayan da shahararren shugaban kasar Charles de Gaulle ya dakile wani yunkurin juyin mulki.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji wai me ke rurrutawa wutar rikice-rikice na addinai da kabilanci a Najeriya.
Mu ilmantar ko mu azantar ko mu koya ma 'ya'yanmu sanin Allah da sanin abin da shike na Allah. Tsoron Allah ya yi nisa, muna da sanin Allah a baka.
Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaza ga alƙawullan da ta yi ma 'yan ƙasar a lokacin yaƙin neman zaɓe a 2015.
Gwamnati ma tana ma abin rikon sa kai na kashi, an bar mu ne kara zube, ba bayani, babu wani begen cewa ma wani abu zai kasance nan gaba.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafi da su kenan, wanda bayan nan za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Jami'ai a Mexico City, babban birnin kasar Mexico, sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya Litini, kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya wa manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita, wanda don haka gadar ta rikitu. Ta ce mutane akalla 65 ne suka raunata, kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya a cikin jirgin. Yanzu yawan masu dauke da cutar COVID-19 a India ya zarce miliyan 20, yayin da kasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na barkewar cutar, wadda ta gurgunta bangaren lafiyar kasar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 357,229 a yau dinnan Talata, rana ta 13 a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar COVID-19 a akalla 300. Kasar ta kudancin Asiya ta kuma ce mutane 3,449 sun mutu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. Yanzu India na da jimlar masu dauke da cutar sama da miliyan 20.2, ciki har da 222,408 da suka mutu, a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Ita ce ta biyu bayan kasar Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar, yayin da kuma ita ce ta uku a yawan mace-mace bayan Amurka da Brazil. Ministocin harkokin waje da ke wakiltar kasashensu a taron kungiyar manyan kasashe ta G7 sun yi ta fama da taruka a yau dinnan Talata a London, inda suka yi ta tattaunawa kan batutuwa da dama na duniya, ciki har da hulɗarsu da China da Rasha, da kuma juyin mulkin Myanmar da matsalar Syria da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta faɗi cewa a tarukan da za a yi a yau dinnan Talata, sakataren harkokin waje Dominic Raab a ta bakinta zai jagoranci tattaunawa kan wasu al'amura masu muhimmanci a siyasance da kuma yankuna da ke barazana ga tsarin demokradiyya, 'yancin walwala da kuma 'yancin ɗan adam. Raab ya ce jerin tattaunawar a ta bakinsa wata dama ce ta hada kan kasashe masu rayuwa bisa budadden tafarki kuma a demokradiyyance, a daidai kuma lokacin da ake mutukar bukatar hakan don magance kalubaloli na bai daya da kuma nau'ukan barazana da ke karuwa.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. ‘Yan Najeriya da dama sun yi amanna cewar tsarkake zukata da mutunta juna ne kadai kan iya haifar da dawwammamen zaman lafiya tsakanin kabilu da mabiya addinai mabambanta. An jaddada hakan ne a yayin wata ziyara lokacin da mabiya addinai ke ganin babu hujja da za ta sa rashin zaman lumana tsakanin 'yan kasar, domin suna haduwa su taya juna murnan wasu ayyuka har ma da waɗanda suka shafi addinai. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kasancewar Najeriya ƙasa mai cike da kabilu da mabiya addinai mabambanta a sassa daban-daban, wasu lokuta wasu kallaba ga addini ko kabila suna tare da fitintinu kamar yadda yake faruwa a wasu sassa na ƙasar.
Ana 22 ga watan goma shekara ta 2020 mutanenmu da suke garin Abba a jihar Abia suka shiga cikin wani hali, an zagaye su an kunna ma kasuwa wuta. Mutanen nan suka kona kasuwar albasan nan gaba daya, suka kashe mutane, suka kona mutane 17.
To sai dai duk da waɗannan matsalolin a lokutan ibada akan samu mabiya wani addini suna taya murna ga mabiyan wani addini a lokacin ayyukan su na ibada, kamar yadda mabiya addinin Kirista suka yi ta taya musulmi murnan buɗe baki a lokacin azumin Ramadan, kamar wannan da ya faru a Sokoto ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya mai rajin wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Reverend Father Nuhu Bala yana cikin masu ganin cewa irin wannan haɗuwar na da amfani sosai.
A matsayina na wakili wanda ya zo daga ɓangaren Kiristoci, yana nuna mana da cewa lallai muna da damar mu zauna lafiya da jimiri tsakaninmu da addinai da yarurruka daban-daban da Allah ya halice mu, kuma ya san abin da ya sa halice mu, kuma saboda haka yana so mu zama daya.
Shi ma injiniya Mustapha Muhammad Kohon Marke yana da irin wannan ra'ayin.
Yanda jama'a suka ji suka ga cewa mun zauna mun hada kanmu mun ci abinci tare Jacob da Joseph da Muhammadu, to babu hujjar ba za a yi zaman lafiya tsakanin addinai daban-daban ba. Babu hujjar da ba za a yi zaman lafiya a tsakanin kabilu daban-daban ba.
To amma ganin ana samun irin wannan fahimta tsakanin mabiya addinai mabambanta, me ke sa wasu lokuta akan manta da wannan har ana tare da husuma tsakani? Reverend Yakubu Dauda yana ganin cewa jagororin addini da kuma iyaye su ne ba su yin abin da ya dace su yi ga mutanensu.
Akwai bukata mu ilmantar ko mu azantar ko mu koya ma 'ya'yanmu sanin Allah da sanin abin da shike na Allah. Tsoron Allah ya yi nisa, muna da sanin Allah a baka, ba mu cewa ba ilimi na sanin addini, amma wahala ita ce biyayya ga abin da shike na Allah ya zama da wahala.
Masu sharhi akan lamarin da kullu irin Professor Bello Dodon Bada na ganin cewa muddin ba tsarkake zukata aka yi ba, to ba za a taba samun cimma abin da ake bukata ba ga irin wannan haduwar.
To matsau ba irin wannan munka komo ma ba, wannan abin da ake duka wankin huska ne, buki ne. In sun tashi nasu mutanen mu su tafi su raka su, in sun mun tashi namu su to su raka mu. Abin da addini ya karfafa mu, su suna bisa nasu addini, mu muna bisa namu addini. Amma fa mu fahimci juna, mu samu ilimi na game da su da addinin su da al'adun su, su samu game da mu da ilimi na addinin mu da al'adun mu, domin mu iya zama tare ba da mun cutar da juna ba. Kai ne Muhammad sallallahu
su ma mabiya addinin musulunci sukan taya kiristoci murna a lokutan Kirsimeti, amma dai a cewar masana da za a tsarkake zukata watakila da za a morewa tasirin da wannan haɗin kan zai samar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kuma sauraro, kada dai ku manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com, ko kuma ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, jami'an tsaron farin kaya a Amurka sun harbe wani mutum mai dauke da makami bayan wata tirjiya ta tsawon sa'o'i da jami'an tsaron a mashigar hedkwatar hukumar leken asiri ta CIA a cewar hukumar. An hana mutumin, wanda har yanzu ba a bayyana ko waye ba, wucewa da motarsa tun daga kofa ta farko ta unguwar jami'an hukumar leken asirin mai cike da bishiyoyi daura da birnin Washington DC da yammacin jiya Litini. An ce jami'an tsaron sun shafe sa'o'i suna ta kokarin su samu cimma jituwa da mutumin don ya mika wuya. Hukumar leken asirin ta CIA ta ce mutumin ya fito daga cikin motarsa da bindiga. Suka fafata da jami'an tsaro inda ya samu raunuka aka garzaya da shi asibiti. An sake shiga cece kuce a Faransa kan manufar sojojin kasar a siyasance shekaru 60 bayan da shahararren shugaban kasar Charles de Gaulle ya dakile wani yunkurin juyin mulki na wasu janar-janar da basu gamsu da abubuwan da ke faruwa ba, waɗanda suka fusata da shawarar da ya yanke ta ficewa daga kasar Algeria. Cikin tsawon makon da ya gabata, kafafen yada labaran kasar da harkokin siyasa sun kasance mamaye da abubuwan da suka biyo bayan wata budaddiyar wasika da wani tsohon captain din sojan kasar ya rubuta, inda yake ikirarin cewar kasar Faransa na fuskantar abin da ya kira hadari mai halakarwa, tare da gargadin cewa da shi da sauran tsoffin sojoji irinsa a tabakin sa ba za mu iya zura ido kawai ba game da abin da ya shafi makomar kyakkyawar kasar mu. Tsoffin jami'an tsaro maza da mata sama da 2000 ne suka rattaba hannu kan wannan wasikar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran duniya yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na gaba. Kwana ɗaya bayan barazana hallaka sauran ɗalibai na kwalejin nazarin ilimin gandun daji da ke jihar Kaduna da gungun wasu 'yan bindiga suka sace su, iyaye da ɗalibai da wasu daga cikin ɗaliban da suka tsira daga hannun muggan mutanen sun yi tattaki zuwa majalisar dokokin tarayyar ƙasar, inda suka gudanar da zanga-zanga na neman mafita daga gwamnatin tarayyar ƙasar. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wannan zanga-zangar, ga rahoton da ta haɗa muna.
Iyaye da wasu daga cikin ɗaliban makarantar Greenfield kenan suke nuna alhininsu ta hanyar zanga-zangan sanye da baƙaƙen kaya da neman mahukunta a Najeriya su taimaka domin kuɓutar musu da 'ya'yan nasu waɗanda suka kwashe tsawon kwanaki 52 a hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su, suka kuma buƙaci kuɗin fansa. Caleb Waziri, ɗaya ne daga cikin iyayen ɗaliban, ya bayyana cewa suna cikin halin damuwa da baƙin ciki, kuma gwamnatin jihar Kaduna ta gaza wajen kai musu ɗauki. Dalilin ma da yasa suka garzayo fadan gwamnatin kasar kenan.
An dauke mana yara yau kwana 55 kenan, ba mu san ya suke ba, ba mu san me suke ciki ba. Ai muna cikin halin kakanika, halin bakin ciki, halin damuwa, ba kwanciyar hankali, bacci ma ba za ka yi ba. Duk lokacin da ka tuna da wannan abu sai ga hankalinka ya tashi, kana tunani yaya yanayin wannan din, kuma kana tunanin me zai faru da shi, ko labari za ka ji gobe. Ya ma nuna cewa ma mu yanzu ko mu kanmu ma ba kyale mu ba, idan ya faru da su haka zai faruwa da mu. Gwamnati ma tana ma abin rikon sakai na kashi, an bar mu ne kara zube, ba bayani, babu wani begen cewa ma wani abu zai kasance nan gaba. So muka taso mun ko gari ne mu zo nan, tunda nan ita ce sharkwata, bari mu kawo kukan mu. Idan har muna da gwamnati, to ta nuna mana cewa akwai gwamnati.
Ita ma Victoria Bamai, wace jikarta ke hannun muggan mutanen, ta yi ƙari da cewa ta shiga halin ɗimuwa musamman da labarin ya iso musu cewar idan ba a bada kuɗin fansar sauran ɗaliban ba za a kashe su.
Gaskiya shine ka kashe kanka zunubi ne gaban Allah, amma da ba haka ba, da na rasa raina akan haka din. Saboda wannan al'amari da ya auku ya girgiza ni har ya sa BP na ya tashi, kamar yadda kuka gan mu da bakakin kayan nan, haka zuciyar mu yake bakin kir, domin muna gani abin da ya faru din nan bai sha karfin kasan mu ba, bai sha karfin gwamnatin mu ba. akwai bukata a ce koda kwana biyar ne an riga an fitar da yaran nan, amma har yanzu kwanan su 55 suna daji. Menene cin su? Ruwan sama kansu, rana kansu, wurin kwana babu. Kai jama'a, ai ko dabba zai yi juyayi domin wannan al'amari? Balantane, muna da wadanda Allah ya sanya su muka zaba suka zauna a madadinmu, mun zo ne su taimake mu. Mu gan cewa an fitar da ya'yan nan, mu dai mu gan fitowa ya'yan nan, ba mu da abin cewa. Idan har muka gan ya'yan nan a jikinmu, ko ba komai, ko da yunwa muna tare, wallahi yafi mana ba mu ganin su.
Kristiyana Gaida na daga cikin ɗaliban makarantar da suka kubuta a daren ranar da ɗan bindigar suka kai hari makarantar.
Muna karatu, wasu musurga sun je sun kwanta suna bacci, sai muka ji bindigogi kawai, irin su karfe 11 da rabi kenan na dare. Muka ji bindigogi, wurin da na boye ya bani dama in ji abubuwan da ke faruwa ko da yake ban gani ba, dan ina kwance. Tsoro ma ba zai bani daga kaiwa, domin kila bullet zai zo ya same ni. Addu'a nake yi a wurin, ina jin kafafunsu, ina jin muryoyinsu wanda sun dauke su da wanda aka dauka. Bindigogi har yau in koda taya ne ya fashe, gabana yana fadiwa saboda irin harbe-harben da muka ji. Ranan na ce abin da muke kallo a fim a guda nesa, sai ga kanan a tsakanin abin. Gaskiya har yau tsoro, muna cikin tsoro, muna cikin damuwa, domin ba da sauki muke same shi ba.
Wannan dai ba shine karo na farko da ake kai hari makarantu ba a Najeriya, tare da yin garkuwa da dalibai. Fatan iyaye da sauran al'umma shine gwamnatin kasar ta nemo bakin zaren matsalar, tare da ceto rayukan sauran dalibai da har yanzu ke hanin ƴan bindigan da ke barazanar hallaka su. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ban sauraro, kada dai ku manta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyar kare haƙƙin manoma da makiyayan ƙasar, wato Platform Sen, sun koka a game da yadda masu sayar da ciyawar dabbobi ke barazanar ɓatar da irin ciyawar a yankunan karkara, lamarin da ka iya haifar da koma baya ga sha'anin kiwo, yayin da ɗaya ɓangaren abin ke hana wa manoma samun takin gargajiya. A cewar shugabannin wannan kungiyar Malam Jibo Banya, bunƙasar kasuwancin ciyawar dabbobin a manyan birane ne ya sa masu irin wannan sana'a karkaɓe dukkan albarkatun gonaki ba tare da la'akari da irin illolin da abin ka iya haddasawa ayyukan noma da kiwo ba.
Kasan da ana saida kyawa, amma saida kyawan nan ana yi shi a hankali, kamar ran kasuwa ne, kana gani mutane bisa ko raƙuma ko bisa shaki sai a ɗebe kaɗan waɗan za a kawo kasuwa, wurin da ran kasuwan nan bisa shin da anka kawo a saida musu su samu siki, tushe abubuwa da anka sani da kenan. Amma lokacin nan baka tai cikin gona ko kana hidda kyawa, wani yake maka wata magana babu ita. Amma yanzu tunda canje yanayin nan ya shigo da babban bulala, to abinda anka huskanta yanzu sai ka gani ko da damana kana iske mutum ya kebe wuri, ba shibka ciki, ba komi yake kyawa na wane, baka kiwo ciki. Wannan abu da anka huskanta ne yanzu. Na biyu, sai ka gani tun damunan bai kare ba, tun kyawan ma bata nina ba wata rana, kana gani kyawan na ana tattare ta, ana yanke ta, ana tai, ana ajewa don da rani abin ya koma kasuwa. Sai kana gani ma wani wuri ana sama, ni ido na ya guda mini inda nan cikin wajen kasan sakani Alhamdulillah da Walam, inda aka sa tami ana tankadewa don a samu duk haddadiyan kyawan ma suna tasowa ciki. Wannan babban matsala, sai ka gani wajen tasowa ko an yi ruwa tunda an tai da shibkan, baka gani, sai ka gani ya bushe. To kenan yanzu matsalan da ake ciki, ka gani damana bai hita ba, rani bai hita ba, lokaci duka kana gani turko ne ko raƙumi ne mota ne kana gani ana kwasowa daga daji ana kawo babban birni ana saida kenan matsala da bisashe sun ka huskanta wallahi yawa gare ta tunda in ka duba can inda adda kyawan bai zuwa rashin kwanki hankali kowa ya san da wannan in ka dauki na wajen arewa ko ka dauki wajen gusu duka dai ne iyakan mu da Burkina ne da ana zuwa yanzu ba ta zawa iyakan mu da Mali ne da babu kenan iyakan mu da Nigeria ba ka zuwa iyakan mu da Chad ba ka zuwa kenan ba inda zaka cewa ka tai kai abin nan ciwo ka babu kenan komi ya komo yanzu kaman inda gonakin shike nan ne ciwon shike nan ne aka gina dakuna duka komi ya koma wuri guda yayi gungu guda kenan babban matsala ne shi yasa kwanikin baya ma kai wata dubara da mun ka ce shugaban kasa cikin tsarawa inda an ka ce diyan Niger suke da diyan Niger na sagai nike tafki guda ana iya bangare guda ayi noman rani bangare guda ayi noman kyawo cikin wannan ana iya saki kai ka gani tafki yana iya aiki uku kenan ana iya yanzu in ka dauki waje Agadez babban hilaye garin mu wanda aka yi noman rani na a keɓe hili da yawa ana yi a keɓe hili na noman kyawa kadai ana iya ayi ka gani da an taba kawo mana kyawa daga South Africa anka kawo mana kyawa halan nan ka he a sa jiji kudi da aka sa a tai a dauko kyawa kudin nan in ma gire an ka sa a bunkasa wurin kiwo a bunkasa inda aka ke aka noman kyawa ana ka gani yanzu in ka dauka wajen inda aka shifka shinkafa to da ana shifka shinkafa akwai wurin burgu na bisashe wadannan duka a amshe pat babu yanzu babu wannan duka yanzu kwanikin baya mun yi magana da mutanen Kandaji mun shaida musu kaman ya kamata in za a yi wurin noman na shinkafa nan a kebe wuri wanda shi ma kyawa zalla za a yi don a samu bisashe su ma a baso ka gani a cikin takarda na tsari da abubuwa da Allah ya bamu shine aka ce ma Code Rural cikin takarda politique foncière nan mun kokowa na nuna cewa kyawa yaya aka daukanta wa an ka ba izini ya daukanta yaushe ne aka iya daukanta an sa dokoki mahallin ma waɗanda suna laihi wannan su ma ya kamata a buge su da sandal
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mallam Jibo Banya da kuma wakilin mu Ayemai Silamu Muni Barma sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Baya shine tilmu annabin arzikin mu shine uwa uba
a daidai wannan lokaci kuma zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuka aika mana ta hanyar sakon email
wasiƙar mu ta farko daga Zainab Usman Shitu Mahuta tace kiraye-kirayen da kungiyoyin fararen hula a Niger ke yi ga mahukunta na siyi adalci akan waɗanda ake tuhuma da yunkurin juyin mulki wani abin a duba ne amma yana da kyau duk wanda aka samu da laifi to a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro sai sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace wani abu sai a ƙasa ta Najeriya mun zabe su domin su kare rayukan mu da dukiyoyin mu amma yanzu sun ce wai abin ya fi karfin su amma kuma zama office suna shan sanyi AC da iskar fanka bai fi karfin su ba to amma ba damuwa tunda dai akwai ranar kindillanci domin na tabbatar da cewa bakin nan da yace albarka shi zai ce a kawo kuɗi sakon mu na karshe ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Honorable Kasim Abu Saula Katsina suka ce assalamu alaikum VOA Hausa da fatar alheri gare ku dan Allah ku ba mu dama a yau albarkacin wannan wata na Ramadan wata mai tarin albarka ya Allah ka dubi halin da jihar mu take ciki Allah ka ba mu zaman lafiya kuma ba gwamnatin mu na jihar Katsina ikon sauke nauyin da Allah ya azama shi A ƙarshe muna fatar al'umma za mu ci gaba da addu'ar samun zaman lafiya albarkacin wannan watan na Ramadan.
A gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma lokaci ne na takaitacciyar nasiha albarkacin watan azumi daga bakin malamai.
Sunana Muhammad Mustafa Gwadabe, na koyar da tarihi a Jami'ar Ahmad Bello University. Chief Secretary ita International Organization of Tijaniya Brotherhood. Duniya gabaɗaya ta shiga cikin rikici na rashin fahimtar juna. Abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna, mutanen da suke yadda da Allah suna bauta ga Allah, amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna. Wannan shi yasa muka ce to ya kamata Islam shi muka sa a gaba, ba bambance-bambance ba, ba rikici ba. Addinin musulunci ba abu ne da zaka ma mutum dole ba, saboda magana ka je ka jefa bam, ko ka je ka yaki wani, ko ka je kashe, ko ka ce wani sai ya zo musulmi, dole ba aikin ka bane. To alƙiblar mu matasa ne, yara ƴan makaranta su taso daga university, su fahimci cewa zama na university zaka yi zama da kowa, zaka yi rayuwarka da kowa, ko musulmi ne ko kristiyan ne. Amma fahimci cewa ba ma tsakanin mu cikin musulmai ba, ko tsakanin mu da wanda ba musulmi ba, babu maganar rigima. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da tafi tasa. Rayuwar sa ita ce misali. Rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa yayi zama da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka wannan abin da yake koyarwa kenan, a zauna lafiya musamman a ƙasarmu nan Najeriya, inda ƙasa ce ta ba ta musulmi kaɗai ba. To wannan shi ne suka dole yaran mu su fahimci haka, a zauna lafiya, a kuma fahimci addinin musulunci, a san cewa addini ne na zaman lafiya. Saboda yadda ake fassara addinin musulunci a duniya gaba daya, ana fassara shi kamar addini ne na kiyayya, addini ne na gaba, addinin da ka jima da ka ce kai musulmi ne sai dauke ka wani dan ta'adda ko wani abu. To wannan muke so duniya ta sani, a fahimta. Kuma wannan shi za ka gani abin da ƴan Tijjaniya suka sa a gaba. Gaba daya me ake a Tijjaniya? Ai zama ake a salati ga mazalis salasa. Ya ake farawa? Ana fara da bismillah. Duk wannan abu na cikin Qur'ani, wannan abu na cikin hadisi, babu wani abu na daban daga ciki. To wannan shi ne yasa muga ya kamata muke haduwa, don wannan zai ba da hadin kai mu kan Najeriya.
Da haka muka zo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Jami'ai a Mexico City, babban birnin kasar Mexico, sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya Litini, kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya wa manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita, wanda don haka gadar ta rikitu. Ta ce mutane akalla 65 ne suka raunata, kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya a cikin jirgin. Yanzu yawan masu dauke da cutar COVID-19 a India ya zarce miliyan 20, yayin da kasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na barkewar cutar, wadda ta gurgunta bangaren lafiyar kasar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 357,229 a yau dinnan Talata, rana ta 13 a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar COVID-19 a akalla 300,000. Kasar ta kudancin Asiya ta kuma ce mutane 3,449 sun mutu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. Yanzu India na da jimlar masu dauke da cutar sama da miliyan 20.2, ciki har da 222,408 da suka mutu, a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. A daren yau za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya.